écoute d'un programme en rediffusion sur VO.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Binta Sulemaniya ce tare da Sarfilu Hashim Gumel. Muka saki dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Yau Talata, 3 ga watan Janairun 2023. To a cikin shirin za ku ji cewa hukumomin Burkina Faso sun buƙaci Faransa da ta canza jakadanta Luc Hallali. Kasa da mako biyu bayan da suka umarci jakadiyar MDD Barbara Manzi da ta fice daga birnin Ouagadougou saboda zarginta da bayar da hasashen ƙarya.
Duka manufofin da suka hoɗi lokacin da suka yi juyin mulki, yau babu guda wanda hakika suka ɗauki matakan ganin cewa sun tabbatar to a yi irin wa'annan takaloli ba don kuma saboda a sa al'umma su hankalinsu ya karkata su bar dibin yadda mulki yake.
Za kuma ku ji cewa a Najeriya wata taƙaddama ta nemo takunno kai tsakanin hukumar sayar da ƙaddarorin gwamnati da kwamitin kula da harkar makamashi ta majalisar wakilai akan batun sayar da kamfanonin wuta. Muna kuma tafi da rahoto na musamman wanda Mustapha Nasir Batsari zai gabatar da kuma labaran wasanni daga Niger. Amma kafin nan ga Sarfilu da labaran duniya.
Assalamu alaikum da fatan an yi lafiya. Ga labaran duniya. Dakarar Rasha sun kai har ta sama a yankuna da dama a Ukraine cikin dare, yayin da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya gargadin cewa Rasha na iya ƙara bunƙasa amfani da jirage marasa matuƙa da Iran ke kerawa. Jami'an Ukraine sun faɗa jiya Talata cewa sabbin har na baya-bayan nan na makamai masu linzami na Rasha sun afka birnin Druzhika da ke yankin gabashin Donetsk da kuma Kharkiv da ke arewa maso gabashin Ukraine. Zelensky ya ce Rasha na iya yin caca ganin yadda ta gajiyar da 'yan Ukraine da amfani da sararin samaniyarta kamar yadda ya ba waɗanda ke da hannu wajen kare Ukraine daga hararin ta sama. A wani lamari da ake ganin zai iya ƙara kawo rashin zaman lafiya, wani minista mai ra'ayin riƙe wani gwamnatin ƙasar Isra'ila ya ziyarci masallacin birnin Kudus a karon farko tun bayan hawan sakaragan mulki a sabuwar gwamnatin masu ra'ayin riƙe ta Prime Minister Benjamin Netanyahu a makon jiya. Itamar Ben ya shiga wurin da Yahuda suka fi sani da Temple Mountain, kuma Musulmi ke ɗauka a matsayin haraban masallacin Al-Aqsa a yau Talata, tare da ɗimbin jami'an 'yan sanda. Wurin da ke saman tuddai a tsohon birnin Kudus shi ne jigon tashin hankalin da aka kwashe shekaru ana yi tsakanin Isra'ila da Falasɗinu. Tun da farko jami'an Falasɗina sun ce wani yaro ɗan shekaru 15 da haihuwa ya mutu sakamakon harbin da sojin Isra'ila suka yi a kusa da birnin Bethlehem da ke yammacin gabar kogin Jordan da suka mamaye. Sojin Isra'ila ba su ce komai ba game da lamarin. Kusan watanni huɗu bayan fara zanga-zangar ƙin jinin gwamnati a Iran, wani mai sa ido kan kare haƙƙin ɗan adam a Amurka ya ce an kashe masu zanga-zanga 516. Kamfanin dillancin labarai na masu fafutukar kare haƙƙin ɗan adam ko IRNA ya ce ranar Litinin waɗanda suka mutu sun haɗa da yara 70. Alƙaliman baya-bayanan na ƙungiyar da ta fitar sun nuna cewa adadin mutanen da aka kama ya haura 19,200, daga cikinsu ɗalibai 687. An fara zanga-zangar ne a tsakiyar watan Satumba a matsayin martani ga 'yan sanda da Mahsa Aminu mai shekaru 22 ta mutu a hannunsu, wanda 'yan sanda na ɗa'a na Iran suka tsare ta saboda keta ka'idojin ƙasar. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kasar China ta yi adawa da sabon tsarin buƙatar gwajin coronavirus yau Talata ga matafiya na kasar waɗanda ƙasashe da dama suka sanya, tana mai cewa matakan ba su da tushe na kimiyya. Mai magana da yawun ma'aikatar kokin wajen ƙasar China, Morning, ya shaida manema labarai a wani taron ƙarawa juna sani cewa ƙasar China za ta iya ɗaukar irin wannan matakin nan gaba. Kasar China ta ƙaruwa masu kamuwa da cutar COVID-19, yayin da wasu gwamnatoci suka zargi China da rashin bayyana bayanan kamuwa da cutar. Cibiyar kula da daƙile yaɗuwar cututtuka ta Amurka ta sanar a makon da ya gabata cewa fasinjojin jiragen sama daga China za su buƙaci a nuna shaidar gwajin COVID-19 kafin a ba su izinin shiga. Sanarwar CDC ta fitar ta ambaci rashin isassun bayanan cututtukan da ake ba da rahoton daga China. Akalla bakin haure 500 ne suka isa yankin jihar Florida cikin kwanakin da suka gabata, cikin abin da ofishin ƴan sandan Sheriff na yankin ya bayyana a matsayin rikici. A ƙarshen mako bakin haure 300 ne suka isa gandun dajin Dry Tortugas da ba kowa ne zuwa ba, mai tazarar kilomita 70 yamma da Key West. A rufe wurin shakatawa domin jami'an tsaro da ma'aikatan lafiya su tantance bakin hauren kafin kwashe su zuwa wani wuri. A gefe guda kuma bakin haure 160 ne suka isa cikin kwale-kwale a wasu sassan gaba Florida a ƙarshen mako na sabuwar shekara. A ranar Litinin an gano wasu sabbin rukunin bakin haure guda biyu tare da mutane 31 a yankin tsakiya. Daga ƙarshe, Amurka na shirin gudanar da atisaye na musamman da kuma faɗa da sauran ɓangarorin haɗin gwiwa na tsaro da Koriya ta Kudu, amma ba ta la'akari da kawo atisayen nukiliya na haɗin gwiwa da Seoul, a cewar wani babban jami'in gwamnatin Amurka. Sanarwar ta Amurka ta zo ne bayan da shugaban Koriya ta Kudu ya ce a wata hira da aka yi da shi a ranar Litinin cewa Amurka da Koriya ta Kudun na tattaunawa da nufin baiwa Seoul babbar rawa aikin sojojin Amurka ke yi. Yun ya faɗawa jaridar Chosun Ibo mai ra'ayin mazin jiya a tattaunawar da ta allaka kan tsare-tsaren haɗin gwiwa da atisayen sojojin nukiliya Amurka. Tsarin da ake hasashe zai yi tasiri ga sojojin Koriya ta Kudu kan nukiliya. Da aka tambaye shi da yammacin ranar Litinin ko yana tattaunawa da Koriya ta Kudu game da atisayen nukiliya na haɗin gwiwa, shugaban Amurka Joe Biden ya amsa a'a. Biden, wanda ke dawowa daga tafiyar da ya zuwa jihar Kentucky da ke gabashin Amurka, bai yi ƙarin haske ba.
A gaida Sarfilu Hashin Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, kamar yadda kuka ji a farkon shirin, hukumomi a Burkina Faso sun buƙaci Faransa da ta canza jakadanta da ke Ouagadougou, Luke Hallard, kasa da mako biyu bayan da suka umarci jakadiyar MDD Barbara Manzi da ta fice daga birnin na Ouagadougou saboda zarginta da bayar da hasashen ƙarya game da abin da ka iya zama makomar sha'anin tsaro a ƙasar mai fama da aika-aikar 'yan ta'adda. To, sai dai masu sharhi na alaƙanta abin a matsayin wani makirci da Rasha ta kitsa domin samun wuri a yankin Sahel. Wakilin muryar Amurka da ke Yamai, Salamu Minibarma, ya aiko mana da rahoton.
Ta hanyar wasiƙar da suka aiki wa ofishin ministan harkokin wajen Faransa a farkon makon nan ne, hukumomin Burkina Faso suka buƙaci ƙasar ta canza jakadanta a birnin Ouagadougou, Luke Hallard. Kodayake wasiƙar ba ta yi bayani akan dalilan nuna wannan buƙata ba, wasu majiyoyin gwamnati sun ayyana cewa ana zargin jakada Luke da baiwa Faransawa shawarar gaggauta ficewa daga birnin Kudugu da ke yammacin Ouagadougou sakamakon lalacewar al'amuran tsaro. Shugaban kungiyar Mojen Siraji Isa na ganin rashin dacewar wannan mataki.
Duka manufofin da suka hodi lokacin da suka yi juyin mulki, yau babu guda wanda hakika suka dauki matakan ganin cewa sun tabbatar to ayi irin wa'annan takaloli ba dan kuma saboda asa al'umma su hankalin su ya karkata, su bar dibin yadda mulki yake, su kasance a akwai mutane waɗanda ke tozartar da Faransa, ke walakantar da Faransa, sai ayi to a taba musu, to su bukatar su ta biya.
Wannan na faruwa kwanaki 10 kacal bayan da gwamnatin Captain Ibrahim Traore ta umarci jakadiyar Majalisar Ɗinkin Duniya Barbara Manzi ta kwashe nata daga Burkina Faso, bayan da ta yi kiran jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya su hanzarta kwashe iyalansu daga Ouagadougou. Haka kuma ana zarginta da yin mu'amala da wasu daga cikin kwamandojin 'yan ta'adda, abinda suka ce shi ke ba ta damar shiga jibo hankali kwance duk da kasancewar wannan gari matatarar 'yan ta'adda. A cewar shugaban gamayyar Reso Esperance Muhammad Bashir, alama ce da ke nunin Afirka ta fara farga da tafiyar da ta dace da yanayin da ake ciki a yau a duniya.
Wani sabon salo ne wanda su wa'annan kasashen suke duka. Yau Burkina Faso ita ma ta shiga cikin wannan sahun. Ina ganin cewa gaba ne kadai za ta iya gaya mu yadda abin zai kasancewa, tunda ita kasar Mali ta samu incin kanta ta wannan fannin. Ana ganin cewa Burkina Faso ma su ma da suke da tarbiyyar gurguzu tun lokacin Thomas Sankara, su ma za su jajircewa su samu wannan incin kamar yadda suke ganin ya dace gare su.
Rashin samun wani bayyanannen sakamako a yakin da aka shafa shekaru ana kafsawa da 'yan ta'adda a yankin Sahel, wata dama ce da abokan humayyar kasashen yammaci ke amfani da ita don samun matsuguni a nahiyar Afirka, in ji mai sharhi akan al'amuran yau da kullun Abdurrahman Alkasum.
Kowace ƙasa tana iya cin unhwanin rikicewa alaƙa tsakanin wata da wata, amma abin da yake haza wanda suke cin unhwanin abin yanzu ana iya cewa kama China, ana iya cewa kama Russia, musamman bisa yakin cacar baki da ake tsakanin kasashen yamma da su wannan kasashen. Amma dai za a zira ido a gani, tunda a Burkina Faso akwai zinariya, kuma idan zinariyan nan ta kai kasashen Russia a Afirka ta tsakiya, Central African Republic, kuma zinariyan nan ta kai Somali, zinariyan nan tana iya kawo su Burkina Faso.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Madalla, a gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoton. To bari mu leƙa Najeriya, inda wata takaddama ke neman kunno kai tsakanin hukumar sayar da kadarorin gwamnati da kwamitin kula da harkar makamashi ta majalisar wakilai akan batun sayar da kamfanonin wutar lantarki guda biyar. Daga Abuja ga wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda da rahoton.
Ana ta kwan gaba kwan baya tsakanin majalisar wakilai da hukumar sayar da kadarorin gwamnati wato BPE a game da sayar da kamfanonin samar da wutan lantarki guda biyar da suka hada da na Calabar a jihar Cross Rivers, da Ihorbo a jihar Edo, da Olorun Shogo a jihar Ogun, da Omotosho a jihar Edo, da Garegu ta jihar Kogi. Injiniya Magaji Dao Aliyu shine shugaban kwamitin kula da harkokin makamashi a majalisar wakilai. Yayi wa muryar Amurka bayanin wannan lamarin, yana cewa
magana ita ce an so a saida wasu kamfanika guda biyar domin a cike gibin kudin budget din bara 2022. Na kai kwamitin mu da ni kaina mun kai ruwa rana muka hana ai wannan, domin kamfanikan nan mutum uku ne masu shi. Akwai local government tana da share, local government din Najeriya tana da share, gwamnatin jihohi duk suna da share da federal government. So da kuma tambaye su, to shin nawa za a siyar? Kuma alƙawarin da aka yi shine da Obasanjo ya debo kudin nan, shine aka dauka wajen dala biliyan biyu da wani abu domin ai waɗannan kamfanoni a kudu in sun yi aiki daga nan a zuwa arewa a renewable energy irin na harkokin na hasken solar. Wannan shine alƙawarin da aka yi a rubuce, wannan ta sane wasika ko maka hana? Kuma nace ya ilahi, waɗancan da aka riba mai aka samu a ciki
hukumar sai da kaddarorin gwamnati wato BPE da Alex Oko ke shugabanta, shine ya fitar da wannan sanarwa. Ya shaida manema labarai cewa a wannan kwatan farko na wannan sabuwar shekara da aka shiga ta 2023 nan da muke ciki yanzu, shine za a saida wa'annan kamfanonin samar da wutan haddata Abuja nan. Kuma ya ce bankin UBA ita ce za ta samu kashi 60 cikin 100 na sayan wa'annan kamfanoni na wuta guda biyar. To ayi ne ba tare da kun sani ba a majalisa?
Na farko dai ni kamar na ga miki har yanzu Alex Eko Oko bai rubuto mana ba, bai gaya mana ba, kuma ina tabbatar miki wallahi bai isa ba.
Tunda hujjojin da aka bayar na sayar da kamfanonin shine wai domin a cike gibin kasafin kuɗi, ya sa masanin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa Shu'abu Idris Miƙati yin kira da a yi taka tsantsan domin kar a koma gidan jiya, saboda a duniya yanzu kiɗi ya canja.
Lokacin da aka samu gibi a kasafin kuɗi, akan bi hanyoyi kaman biyu ko uku don a daɗa wannan gibin. Farko akan dubi wasu daga cikin ƙaddarorin gwamnati ko da za a iya sayar da su ko kuma a ba da su haya don a rinka karɓan kuɗin shiga a rage wannan gibi. Na biyu akan iya ƙara kuɗin haraji don kuɗaɗen shiga su ƙaru a rage gibin. Na uku akan nemi bashi. To ƙasar Najeriya bashi ya fara mana katutu, kusan ruwan da muke biya akan bashin da muka ci yana neman ya fi ƙarfinmu. Ya zama dole ƙasashenmu tun daga ƙananan hukumomi da jihohi da gwamnatin tarayya dole sai sun canza rawansu don kuɗi ya riga ya canza. Ma'ana dole sai dai ko a ƙara haraji ko kuma a nemi wasu daga cikin ƙaddarorin da muke da su a sayar don a samu ko a rage gibin yake cikin wannan kasafin kuɗi.
Majalisar ta gargaɗi Darakta Janar na hukumar BPE Alex Oko da ya daina duk wani yunkuri na sayar da kamfanonin samar da wutar lantarki guda biyar har sai masu hannun jari sun ba da izini a wani taro na yau da kullun kamar yadda dokar kamfanoni ta shekara 2020 ta tanada. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla, a gaida Madina Dauda da wannan rahoton. To har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahoto na musamman wanda Mustapha Nasir Batsari ya hada mana daga Najeriya akan kokarin shawo kan bara da yara masu karatun allo ke yi a yankin arewacin Najeriya.
A yanzu haka dai masu ruwa da tsaki akan sha'anin ilimi na ci gaba da nemo bakin zaran da zai sa a samu nasarar shawo kan matsalar yawan bara daga yara ƙanana da sunan karatun allo a yankin arewacin Najeriya. Dama dai wannan matsala ta dade da zama ƙarfin kafa da shugabanni da hukumomi a matakai daban-daban ke neman sabbin hanyoyi na kawar da yara masu gararan ba a titina domin neman abinci da sunan neman ilimi na Muhammadiya. Akan haka ne ma wata kungiyar alarmomi masu makarantun tsangaya a jihar Niger da ake kira Hufazu ta dauki matakin koyar da irin waɗannan yara sana'o'i irin na hannu domin samun daukar nauyin kansu a lokacin da suke karatun allon, al'amarin da zai taimaka matuka wajen rage yawan bara daga irin waɗannan yara. Kamar yadda shugaban kungiyar alarmomin da malaman tsangaya na jihar Niger ambasada Abubakar Sadiq mai turare yayi karin bayani.
A yanzu aka mun shirya kaya na yara sama da 300 amma Allah ya sa da kafin taron da zamu yi nan muna sa ran zamu kara abin ya zamto jihar Niger gaba ɗaya local game 25 gaba ki da mun zo mun ba su wannan abubuwa tunda abubuwan ana bayarwa kuma ana yi kuma ana ganin ci gaba. Makarantar da aka ba guda biyu da aka san kai biyar yanzu nan muna sa ran irin wannan iyaye su ma in za su kawo yara makaranta su duba irin wannan dan sana'a da ba zai hana karatu ba su rika hado yaran da shi suna kawo.
To wannan dai wata tsohuwar al'ada ce a yankin arewacin Najeriya da a yanzu haka wasu gwamnatocin jihohin arewacin Najeriya ke kokarin kawar da ita ko ta wani hali. To amma shugaban kungiyar alarmomin da masu makarantun tsangayar a jihohin arewa maso tsakiyar Najeriya Sheikh Musa Adamu Hadeja ya ce idan hukumomi suka ba su goyon baya kuma suka bi su sannu a hankali za su magance wannan matsala da kansu.
Kamar yadda muka saba a can baya, dama yaro zai zanna a wurin malamin shi, akwai lokacin karatu, akwai lokacin da zai shiga unguwa lungu-lungu neman abinci saboda a matsayin malamin ba zai iya ci da su ba. Sannan kuma a gwamnatance halin da ake ciki gwamnati ma ba ta kau da kai akan wannan tsari. Mu kuma ya zama mana gado mun saba da shi. To raba mu da shi fa sai an mana adalci, an yi mana hakuri, an bi mu a hankali, mu a goya mana baya don mu samu kan abu.
A yanzu dai wasu daga cikin masu irin waɗannan makarantu na tsangaya sun ce sun ɗauki mataki na tsaftace lamarin ta yadda almajiransu ba sa gararan ba zuwa hotel-hotel ko kuma gidajen mai da sunan yawan barar. Ga abinda wasu daga cikinsu ke cewa.
Sunana Adamu Abdullahi Idris. Tsarin da muka dora yaranmu akai farko dai karatu da kuma lokacinsa. Wannan lokacin karatun ko a yanzu da nake magana da kai a yanzu in ka je za ka samu yaranmu suna nan a zaune suna karatu. Babu shakka ko a mutane anguwa mun sami shaida na cewa ba ma sakin yaranmu sakaka. Don in ban manta ba gurin muna kusa da Les restaurant tun lokacin da Les take Les ba za ka taba ganin almajiranmu a gurin ba. Har yanzu mazauna gun suna nan in ka tambaye su za su ce ma almajiranmu ba sa tsayawa a nan gurin. In an tashi sukan shiga gidaje su yi bara waɗanda ba su da uwar ɗaki da za su iya zuwa su yi mata aiki ta ba su abinci su ci. Dan a tsarin uwar ɗakin ba kuɗi ake barawa ba. Mafi yawanci akan ba su abinci ne wanda kawai daga sun karɓo su zo su zauna a nan ma makaranta yawancinsu za ka gansu sun zauna suna cin abinci.
Sunana Sani Abdulrahman Dajin Sharif mai hula. In Allah ya damu ma tsarin nan na karatun allo sai kaga kowa na shawon kawan su yaran su na tsarin. Amma yanzu ka zo ka wuce a mota a danja kaga almajiri butu-butu wani dan gudun hijira ne wani almajiri wani kuma barace ne ba almajirin bane ka ganshi aka ce almajiri ya za ka yi shawon kawan yaran ka almajiranci. Saboda haka muna bi a hankali-hankali hadda dokokin yaro ba mai daɗa ko ɗan ƙaramin yaro da bai san ciwon uwarsa ba bai san daɗin uwarsa ba ka raba shi da iyayensa ka turo shi. Kwanaki na samu wani ɗan ƙarami daga wani gari Baida. Wallahi yaran nan ga fatsari ne ko kusan sati guda a wajen complex muka ɗauke shi bai bajin yaran Hausa sai gwar ne. Na samu matan gida ke jin gwaya ta mai tambayoyi yana cewa ai uban yaran yana ya saki matan yi sa kai shi allon ce ta zo wannan yaro ba za ku yi riƙe amanarsa ba za ku yi riƙe shi ba bisa amana.
Ko baya ga wannan ma, matakin Bankin Duniya na kullo da shirin bada ilimi ga kowa da ake kira BESDA, da a yanzu haka ake amfani da shi a wasu jihohi 17 na yankin arewacin Najeriya, ciki har da jihar Niger, ya kawo gudunmuwa sosai wajen rage yara masu yawan bara a tituna. Alhaji Sa'idu Ibrahim shine shugaban hukumar bada ilimi bai daya a jihar Niger. Yayi bayani akan ci gaban da aka samu a ƙarƙashin wannan shiri a jihar Niger.
To shirin BESDA dai World Bank ne ta kawo shi a Najeriya, jihohi 17 cikin da jihar Niger. Ana so yara da basu makaranta ne a ga an dawo da su cikin makaranta. To mu a jihar Niger akwai bangare guda biyu, mata waɗanda ko dai sun shiga makaranta su fita kafin su ƙarasa ko kuma ma ba a saka su ba, sai kuma waɗanda ke makarantu na tsangaya waɗanda yake ba a yin boko a ciki. To waɗannan su ne bangare guda biyu. To daga lokacin da aka yi BESDA zuwa yanzu an yi ƙoƙarin dawo da mutum 224,879 da 879 makaranta
dalibai kenan yara
da aka dawo da su, suka dawo suka shiga makaranta ba dalibai waɗanda yake da ko dai ba a saka ba kuma sun bari gaba daya an dawo da su. Kuma wani abin murna shine an je su mutanen World Bank sun zo daga America, an yi taro a sati da ya gabata. Akwai yaran jihar Niger da aka je da su, akwai wanda aka je da su daga tsangayan gidan Shehu Nafi'u nan na Mina sauke Kahuta, ba su taɓa shiga makaranta ba, ga suna karatu, an gwada sun yi karatu a gaban jama'a kuma ba su taɓa zuwa makaranta ba. Kenan akan wannan program da aka yi na BESDA, anan suka koyi karatu din irin na zamani.
To mina ne shirin ku na gaba akan shi wannan BESDA?
To shiri na gaba shine yanzu haka nake maka magana, a yau in Allah ya yarda da ni da abokan aiki na ma'aikata kusan guda 10 za mu yi tafiya zuwa ƙasar Morocco. Za mu je mu duba tsarin da ƙasar Morocco suka yi na ganin makarantunsu na tsangaya yadda suka shigar da ilimin zamani a ciki.
A lokacin wata ziyara da waɗannan alarammomi da malaman tsangaya suka kai ma tsohon shugaban mulkin soja a Najeriya, General Abdulsalam Abubakar ya yi wasu kalamai da ya ce idan aka bi su, to maganar yawan barace-baracen zai zama tarihi.
Iyayen yaro da suka kawo shi makaranta ko yarinya dole ne su kawo wani gudunmawa da wanda malam, ana so malam ya zauna ya karanta, domin malam shi ma fa yana da iyali, yana kuma da nauyi da ke kansa. A sabili da haka, in ana so malam ya zauna ya karantar da yara, dole ne kamar yadda ake bada albashi na an ɗauki mutum aiki, dole ne iyaye su samu abin da za su ba malam wanda zai gyara kanshi. Malamai kuma in an kawo yaro makaranta ko yarinya, kada su yi nauyin baki. Idan iyaye sun kawo yara makaranta, dole in ba su kawo su abu ba, hakkinsu ne su tambaya, to ka kawo man ɗalibi, me ka kawo game da yanda za mu kula da shi. Yin haka shi zai rage yara, mu ga yara ƙanana suna yawo a titi suna yin bara.
A yanzu dai lokaci ne zai nuna ko wannan mataki na ita wannan kungiya ta alarammomi da malaman tsangayar za ta yi tasiri wajen shawo kan lamarin wannan matsala ta yawan barace-baracen ƙananan yaran. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari. To yanzu kuma sai labaran wasanni daga Niger.
Wasanni a takaice.
Kungiyar kwallon kafa ta Liverpool ta ƙara haɗuwa da koma baya a neman da take yi na lashe kofin Premier League na Ingila na wannan shekara na kwallon kafa. Jajayen na Anfield sun sha kashi 1-3 a Community Stadium na Brentford a yammacin yin jiya. Yanzu haka Liverpool tana matsayin ta 6 a teburin Premier League na Birtaniya da maki 28 bayan mako 10-17 ana fafatawa. Ita ko Brentford ta hankaɗe
Liverpool din tana matsayin ta bakwai da maki 26. Dudde a Premier League ta Britania a yau ana karawa tsakanin Arsenal da Newcastle, sai Leicester City da Fulham, yayin da Everton ke gobzawa da Brighton. Manchester United tana raba gari da Bournemouth. A dakakar Premier ta wannan shekara ta kwallon kafa ta kasar Britania, Arsenal ce ke kan gaba yanzu haka da maki 43. Ta biyu ita ce Manchester City da maki 36, ta uku Newcastle da maki 34, sai Manchester United tana matsayin ta hudu da maki 32, Tottenham tana matsayin ta biyar da maki 30, Chelsea tana matsayin ta tara, yayin da Leicester take matsayin ta 13 da maki 17. A kasar Faransa kuwa Olympique de Marseille ta bi Montpellier har gida ta yi mata 2-1, yayin da Strasbourg ta sha kashi Hadon Troa da ci 2-3. A ranar Lahadi ta gabata, Paris Saint-Germain PSG ta sha kashi 1-3 a hannun Lens, yayin da Olympique de Lyon ta sha kashi a hannun Clermont da ci 1 mai bahaushe. A wasan kwallon kafa na kakar wannan shekara a kasar Faransa, Paris Saint-Germain PSG ce ke kan gaba da maki 44, sai Lens tana ta biyu da maki 40, Olympique de Marseille tana matsayin ta uku da maki 36, sai ta hudu Rennes da maki 34, yayin da AS Monaco ke matsayin ta biyar da maki 33, Olympique de Lyon tana matsayin ta takwas da maki 24 kawai. A wasan United Cup, wata sabuwar kwambala ta kwallon tennis na hannu duniya da ke wakana zaka a kasar Australia, kasar Croatia ta yi waje da kasar Faransa da ci 3-1 a yau Talata. Ita ko Croatia za ta kara a wasan neman kai kusa ga na karshe da kasar Girka ko kuma Gras a gobe Laraba. Wannan kwambalar ta tennis ta United Cup ka hada karawar tim daya da ke dauke da mace da namiji a wasan mutum biyu. Idan muka je a jamhuriyar Niger, an buga wasan kwallon kafa mako na 9-10 na Super League Professional na wannan kasar. AS Police Tawa Liberty Football Club ta wambirin ya mai ci 2-0 AS Duan ta Custom ta ya mai Tawa Union Sportive de la Gendarmerie National 2-1. GS Tawa ta sha kashi a gida a hannun Espoir ta Zadar. Olympic Tawa Jangorzo ta maradi a chambo birni ya mai 1-0 AS Nijilak ta hotel lantarki da Sale Sporting Club na wambirin ya mai anya 1-1. A Kokana da Urana dukkan suna Arlet sunyi banza da banza, sai AS Nijilak da Tawa AS Fan ta wambirin ya mai 1-0. Haruna Mamman Banko da birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
Madalla, an gaishe ka Haruna Mamman Bako. Masu sauraro, yanzu sai labarai a takaice.
Dakarun Rasha sun kai har-har ta sama a yankuna da dama a Ukraine cikin dare, yayin da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya gargadin cewa Rasha na iya ƙara bunƙasa amfani da jirage marasa matuƙa da Iran ke kerawa. Jami'an Ukraine sun faɗa jiya Talata cewa sabbin har-har na baya-bayan nan na makamai masu linzami na Rasha sun afka birnin Druzhka da ke yankin gabashin Donetsk da kuma Kharkiv da ke arewa maso gabashin Ukraine. A wani lamari da ake ganin zai iya ƙara kawo rashin zaman lafiya, wani minista mai ra'ayin riƙau na gwamnatin ƙasar Isra'ila ya ziyarci masallacin birnin Kudus a karan farko tun bayan hawan sakaragan mulki a sabuwar gwamnatin masu ra'ayin riƙau ta Prime Minister Benjamin Netanyahu a makon jiya. Itamar Ben ya shiga wurin da Yahuda suka fi sani da Temple Mountain, kuma musulmi ke ɗauka a matsayin haraban masallacin Al-Aqsa a yau Talata tare da ɗimbin jami'an 'yan sanda. Wurin da ke saman tuddai a tsohon birnin Kudus shi ne jigon tashin hankalin da aka kwashe shekaru ana yi tsakanin Isra'ila da Falastinu. Kusan watanni huɗu bayan fara zanga-zangar ƙin jinin gwamnati a Iran, wani mai sa ido kan kare haƙƙin ɗan adam a Amurka ya ce an kashe masu zanga-zanga 516. Kamfanin dillancin labarai na masu fafutukar kare haƙƙin ɗan adam ko IRNA ya ce ranar Litinin waɗanda suka mutu sun haɗa da yara 70. Alƙalaman baya-bayan nan na ƙungiyar da ta fitar sun nuna cewa adadin mutanen da aka kama ya haura 19,200, daga cikinsu ɗalibai 687.
To, masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku je wasu abokan aiki mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin ƙarfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 5 kenan agogon Ghana. yanzu a madadin Sarfilu Hashin Gumel da ya taya ni gabatarwa da kuma Julia Desgresham da ta ba da umarni da injiniyan mu na yau ni ce taku Binta Suleiman Yaro nake muku fatan alheri daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ku kwana lafiya, ma assalamu.